This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Muke farin cikin gabatar da shirin na safiyar yau, Talata 9 ga watan Yuni. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Gungun kasashen nan bakwai masu manyan masana'antu sun gargadi kasar Rasha jiya Litini cewa wato ta tabbatar cewa ta aiwatar da takunkumin koko a yarjejeniyar na tsagaita wuta 100% ko kuma su tsananta takunkumin tattalin arzikin da suka kakaba mata. Shugaba Obama ya ce gamayyar sojan nan da Amurka ke jagoranta wajen yaki da kungiyar nan mai da'awar kafa daular Islama ba ta yi cikakken shiri ba. Sannan shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi kira jiya Litini ga jam'iyyun siyasar ƙasar da ke takaddama da su ɗau matakai masu ma'ana bayan zaben da ya kawo ƙarshen rinjayen jam'iyyarsu a majalisar dokokin ƙasar.
Kanin labaran kenan. Rundunar tsaro ta musamman da aka girke a garin Maiduguri a Najeriya da suna Operation Zaman Lafiya ta ba al'ummar jihar tabbacin kare haƙƙokinsu ganin yadda al'umma ke gudun sake samun matsala.
Ko alama babu wata matsala da za ta jawo sai ma haɓaka dangantaka da ke tsakanin sojoji da kuma al'ummar gari.
Sai kuma shirin tsaka mai wuya wanda yau yake musayar miyau a kan.
Wasu suna cewa ɗaya daga cikin abubuwan da suka bambanta siyasar shekara 2015 ɗin nan shine bata bar komai ba, bata bar kowa ba. Hata wanda ba sa siyasa ko kuma suke siyasar ɓoye a wannan karo duk sun fito a bainar jama'a suna yin a bar su. Wasu suna cewa wahala ce ko kuma abin nan da Bahaushe ke cewa jiki magayi shi ne yasa haka. Ɗaya daga cikin rukunin waɗanda suka fito wanda ba sabon ba akan gansu suna siyasa amma a wannan karan suka fito fili ɓallau suna a barsu su ne malamai. Abinda har ya kai ɗaya su malamai ɗin a jihar Yobe cikin rigimar da ta sa aka kama shi aka kulle.
To sai ku biyo mu domin jin ko wane ne, amma kafin nan ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum masu saurare, ga labaran. Gungun kasashen nan bakwai masu manyan masana'antu sun gargadi kasar Rasha jiya Litini cewa za su dada tsananta takunkumin tattalin arzikin da suka kakaba mata sai ko in ta yi cikakken aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta don kawo ƙarshen faɗin da ake yi a gabashin Ukraine tsakanin 'yan tawaye masu ra'ayin Rasha da sojojin gwamnatin Ukraine. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce akwai ƙarfafan haɗin kai wajen buƙatar ci gaba da takura ma Rasha saboda rawar da take takawa a rikicin Ukraine da kuma haɗe tsibirin Crimea na Ukraine da ta yi bara. Mr. Obama ya ce tambayar da ya kamata a yi ma shugaban Rasha Vladimir Putin ita ce ko shin yana so ya ci gaba da durƙusar da tattalin arzikin ƙasarsa saboda tsabar sha'awar sake farfaɗo da martabar tarayyar Soviet ta wajen ci gaba da goyon bayan 'yan tawayen Ukraine masu ra'ayin Rashar ko kuma zai mutunta diyaucin Ukraine. Take-taken Rasha a Ukraine na illa ga Rashar da kuma mutanen Rashar. A cewar Obama a wani taron manema labarai a daidai lokacin da ake shirin kammala taron kungiyar ƙasashe bakwai ɗin nan ko G8 ko G7 a yankin tsaunukan Bavaria da ke Jamus. Wannan ce shekara ta biyu a jere da aka hana Mr. Putin halartar taron saboda take-taken Rasha a gabashin Ukraine, abinda Rashar ke musantawa. A wani al'amarin kuma mai sarƙaƙiya, wato ɗumbin bashin da gidauniyar IMF ke bin girka, Ms. Obama ya ce sai wato ya kasance dole ga hukumomin da ke birnin Athens su yanke mawuyaciyar shawara wadda za ta yi fa'ida mai ɗorewa ta wajen tsimin kuɗaɗen da ta kan kashe.
Shugaban Amurka Barack Obama ya ce gamayyar sojin nan da Amurka ke jagoranta wajen yaƙi da ƙungiyar nan mai da'awar kafa daular Islama ba ta da cikakken shiri saboda tana buƙatar ƙarin himma da aniyar karo mayaka yan Iraki. Da yake magana bayan taron G7 da aka yi a Jamus jiya Litinin, Mr. Obama ya gaya wa manema labarai cewa ya kamata a ƙara azama wajen yadda ake horar da sojin Iraki da kuma wadata su da makamai. Mr. Obama ya ce abin muhimmanci a ɗaukar 'yan yakin soji shi ne a haɗa da 'yan Sunni waɗanda ya ce ba su da niyya da kuma shirin yaƙi da ISIS, amma kuma sun taɓuka a lokacin da suka yi. Shugaba Obama ya ce wani batun kuma da ke buƙatar ƙara azama shi ne na hana dubban mayaƙa 'yan ƙasashen waje kwararowa cikin Iraki da Siriya su shiga ƙungiyar ta ISIS. Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi, wanda ya tattauna da Mr. Obama a Jamus, ya yadda cewa ana buƙatar ƙara himma. A Washington kuma Senator John McCain, wanda ya saurari abin da Obama ya ce, ya ce zai so ganin an duk wata dabara da za a yi yaƙi da 'yan ISIS za ta ɓullo da ita, ta haɗa da sojojin ƙasa Amurkawa.
Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi kira jiya Litinin ga jam'iyyar siyasar ƙasar da ke taƙaddama da su ɗau matakai masu ma'ana bayan zaben da ya kawo ƙarshen rinjayen jam'iyyarsa a majalisar dokokin ƙasar, wanda ya janyo rashin tabbas ɗin da ya shafi kasuwannin hannayen jarin ƙasar. Takardar kuɗin Turkiya ta faɗi ƙasa da dalar Amurka sosai, sannan kuma kasuwar hannayen jarin Istanbul ta faɗi da kashi 8%. Mr. Erdogan ya yi fatan samun rinjaye da 2-3 ko sulisi 2 a majalisar mai wakilai 550, saboda ya samu damar yin garan bawul ga kundin tsarin mulkin ƙasar, don barin tsarin Prime Minister zuwa tsarin shugaba mai cikakken iko, wanda hakan zai ba shi ƙarin iko. Jam'iyyarsa ta Adalci da Cigaba AKP mai rinjaye wato mai ra'ayin Islama ta ci kashi 41% na ƙuri'un, wanda faɗuwa ce sosai idan aka kwatanta da cin kashi 50% da ta yi shekaru 4 da suka gabata. Wannan wani babban gargaɗi ne ga Mr. Erdogan, wanda shi ma ya ce babu wata jam'iyya guda da za ta samu damar kafa gwamnati ita kaɗai. Wani mai sharhi kan al'amuran siyasa mai suna Cengiz Chandar ya gaya wa sashin kurɗawa na muryar Amurka cewa sakamakon zaben ya gindaya wani babban shamaki a gaban buri da kuma niyyar shugaba Recep Tayyip Erdogan, wanda ke son zama makaɗaicin mai iko kuma shugaba ɗaya tilo a Turkiyya. A karo na farko dai, jam'iyyar People Democratic Party HDP mai ra'ayin kurɗawa ta samu kashi 10% na adadin kur'un da take buƙata don shiga majalisar, wanda wasu masu nazarin al'umura ke ganin tana ma iya samun kujeru 75, hasashen da ya janyo bukukuwa da daren Lahadi a birnin Diyar Bakir da ke kudu maso gabashin ƙasar mai rinjayen kurɗawa.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun Iran ta ci gaba da shari'ar zargin leƙen asirin da ake ma wani wakilin jaridar Washington Post mai suna Jason Rezaian. Rezaian, wanda ya musanta zargin, ya gabatar da wani ɓangare na kariyarsa a jiya Litinin a shari'ar da ake yi a ɓoye a kotun juya-juya hali da ke Tehran. Lawyer Rezaian mai suna Leila Hassan ta gaya wa kamfanin dillancin labarai cewa an tuhume shi da laifin aikata leƙen asiri, saboda tattara wasu mahimman bayanan sirri da kuma miƙa su ga gwamnatoci makiya da kuma rubuta wasiƙa ga shugaban Amurka Barack Obama da yin barazana ga tsaron ƙasa. A karon farko na sauraron shari'ar, kafafen yaɗa labaran Iran sun ce kotun ta karanta wata wasiƙa da ake zargin Rezaian ɗin ya rubuta wa tawagar kamfe ɗin shugaba Obama a shekara 2008, inda ya yi ta yin inganta dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Labaran duniya kenan, kuka saurara. Mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojan Najeriya Kanal Sani Kuka Sheka Usman ya ba al'umma jihar Borno tabbacin cewa girke rundunar wato sabuwar runduna a garin Maiduguri ba zai tauye rayuwarsu ba kamar yadda suke fargaba, kana kuka shi kaya bayyana haka ne a hirarsu da wakilinmu Haruna Dauda biyu bayan isassu jihar domin kafa rundunar da aka ba lakabi Operation Zaman Lafiya.
Kamar yadda shugaban kasa a jawabin shi da ya dauki mulki ran 29 ga watan Mayu da ya wuce yace kamata yi a kirkiro ko kuma a matsadda ainihin headquarter ta rundunar sojoji a Maiduguri yanda za a tallafa kuma a taimaka ma wannan hada da ake da ta'addanci. To wannan umurni an anshe shi hannu biyu, wannan umurni da aka bada yanzu an aiwatar da shi, don haka dukkan mu muna nan Maiduguri kuma nan ba da wani dan lokaci ba hatta su kansu manyan hafsan hafsoshi za su rika aiki a nan Maiduguri. Abin da nake so mutane su gane, musamman waɗanda suka san aikin soja, ba wai ana so a musgunama aikin bane, a taimaka mashi za a yi. Don haka duk wasu abubuwa da ake bukata a headquarter maimakon a nihi Abuja ko wani abu, tunda tana nan Maiduguri nan da nan za ka ga an taimaka. Sannan ka san sha'anin soja ko menene ana yi ana rubanyawa. Baya ga wannan headquarter da take nan Maiduguri, muna da abin da ake a turanci ake kira alternate headquarter a Yola a jihar Adamawa.
Turin kada da kamar a shiku shirya kenan dan kawo karshen wannan ta'addanci da ke faruwa waɗannan shiya.
Ai kusan kullun dama cikin wannan shiri muke. Kai da kake zaune nan Maiduguri kahi kowa sani.
Nan yanzu an tabbaci za ku baiwa jama'a cewa a wannan dawowan ku garin nan ba zai zama wani matsala ba ga al'umman mu, musamman birnin Maiduguri. Garin cewa yawancin jami'an ku a nan cikin gari suke.
Eh ko alama babu wata matsala da za ta jawo, sai ma za su haɓaka dangantaka da ke tsakanin sojoji da kuma al'umman gari, ba dan komai ba. Su kansu mutanen gari sun yi imani kuma sun sani da cewa sojoji sun zo nan ne domin su sadaukar kansu a kawo zaman lafiya da ci gaba. To kaga ko mutumin da ya kawo ma dauki yaushe za a zo ana samun sabani, ko da yake an ce zo mu zauna zo mu bata. Ai sojoji ko da wani lokaci suna da ka'idojin aiki, kuma duk wanda ya kai ga hoddin ko kuma yayi abin da ba shikenan ba, hukuma za su bincike shi a tuhume shi kuma a zartar mai da hukunci kamar yadda ya kamata. Sai dai abin da nake so in amfani da wannan dama shine in gaya ma mutane cewar muna nan ne ba dan kuma dan a taimaka a ga cewar an kawo karshen wannan ta'addanci da ya addabi al'umman mu gaba daya. Dan haka muna bukata haɗin kai, addu'a da kuma duk wani wanda yake da wani bayani da inda waɗannan ƴan ta'adda suke, da Allah ya sami jami'an tsaro ya gaya musu. Wannan an ce hannu ɗaya ba ya ɗaukar jinka.
Rinkar da akwai wasu kamar jami'anku da ayyukan kwanakin nan sukan biyu wasu daga cikin jami'anku sukan damke hakanan da sauransu wanda ake zaton kamar sojojin bentene. To kamar me ke faruwa ne?
To yanzu ne nake jin wannan bayani, ko da yake na so da ka fayyace ko me kake nihi. Amma wato duk sanda ya kasance an sami rudani ko kuma abubuwa makamancin haka, akwai mutanen da suke amfani da wannan dama su cuci al'umma ko su musguna musu ba tare da ka'ida aiki ba a kullun. Don haka muke da, idan ka duba bayan ka akwai wani kanar ga can ba ka ganshi da wani tambari da aka nuna aka ce MP. MP su ne ƴan sandan sojoji, su aikin su sune su tsawata a tabbatar da aikin da soja suke yi yana kan ka'ida.
Ina kamuna aikin soja haji dan kwairo, ina tsoron aikin soja haji dan kwairo, in san shigo cikin birni sun ka tobe kayan.
Mu ijazu mu ga ijazu su yamu na kote,
soja su yamu na kote,
so
a ɗin sun ka ɗauki bindiga sun shirya fita daji.
Ku jamu da kayan, ku jamu da kayan.
Haka yake kanar Sani Kuka Shika Usman ke na mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojan Najeriya a hirarsu da wakilinmu Haruna Dauda biyu. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma na Washington na cewa karfe 1:14 na asuba. Yanzu kuma ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirin na gaba.
Saka mai wuya.
Duk dan yobe tun daga cikin gidan Ibrahim Gaidam ya san duk abin da muke faɗa din gaskiya ne, ya san cewa in ka cire shekara biyu na mamman hali babu abin da mutumin yobe aka shimfiɗa masa don yin ji daɗin rayuwarsa. Ina ko tace ta cewa mara mutum ya fi tsari, malami ne Allah ma suna kama shi su ɗaure don ya faɗi gaskiya, wanda haƙi ne a wuyansa, ilimi amanar Allah. Waye ya kama malamin? Gwamnatin yobe. ƴan sanda gwamnatin jiha ne? SS gwamnatin jiha ne? Idan gwamnatin jiha ta darajar zaman sun kama shi, mumi ya saka mu a ciki.
Jama'a kuna lafiya, barkanku da zuwa ga wannan shiri na tsaka mai ruwa na wannan lokaci. Shin welcome ya in Yobe suke ji ne game da rigimar da ke tsakanin Adamu Mai Nigeria da Gwamnati Ibrahim Gaidauni a can jihar Tasu?
Ina na Honorable Muhammad Razan Mede, ɗan majalisa na jiha mai wakiltar Damaturu Central a jihar Yobe. Ra'ayina akan gwamnatin jihar Yobe, musamman jagoranmu Gwamnati Ibrahim Gaidauni, tun ne mai adalci, ne mai tausayin talakawa. Don haka bisa adalcinsa da irin yadda ya zo ya samu jihar Yobe ya gyara ta har zuwa yau, duk da irin wannan jarraba da Allah ya mana na rashin zaman lafiya bai hana biyan albashi shi ba da wasu ayyukansa. Wannan shi ne ya sa talakawan jihar Yobe Kaduga suka sake zaben shi ya sake zama gwamna.
Sunana Muhammadu Ara, al'ummar jihar Yobe sun gaji da wannan gwamna, saboda gwamna Allah ya jarrabi talakawa da rashin tsoro da talauci da fargaba, amma baya zama ya ɗebe iyalansa daga shi kansa zuwa mata da ƴaƴansa, ba shi da kowa a dabatu. Yanzu maganar da nake dinnan baya cin garin dama, saboda haka mutane suna neman sa'ida a rayuwa, suna neman canji. Kuma muna mai roƙon Allah ya baiwa Adamu Mai na waziri wannan gwamnati, saboda ceto al'umma Yobe a cikin wannan kangi na wuya da masifa da suke ciki.
Wasu suna cewa ɗaya daga cikin abubuwan da suka bambanta siyasar shekara 2015 ɗin nan shine bata bar komai ba, bata bar kowa ba. Hata wanda ba sa siyasa ko kuma suke siyasar boye a wannan karo, duk sun fito a bainar jama'a suna yin abarsu. Wasu suna cewa wahala ce ko kuma abin nan da Bahaushe ke cewa jiki magayi shi ne yasa haka. Ɗaya daga cikin rukunin waɗanda suka fito wanda ba sabon ba akan gansu suna siyasa, amma a wannan karan suka fito fili ballau suna abarsu, su ne malamai. Abinda har ya kai ɗaya su malamai ɗin a jihar Yobe cikin rigimar da ta sa aka kama shi aka kulle. Wannan kuma ba wani malami ba ne illa Shek Abubakar Ciroma, limamin masallacin Al Jazeera da ke Tamaturu, wanda ana dab da zaɓe yana huɗu ba. Shek Abubakar Ciroma kenan, limamin masallacin Al Jazeera da ke Damaturu, yana huduba da aka ce ba ta yi wasu hukumomin jihar daɗi ba. To maganar kama shi ɗin nan tana ɗaya daga cikin abubuwan da za mu taɓo a muhara da wakilin namu na Abuja Hassan Mai na kai na yi shirya mana a tsakanin Umaru Dudaye na PDP da Honorable Baba Ali Mai Dala na APC.
Ai idan magana ce ta ka'ida ta gaskiya, ba a cewa su, sai a ce shi wane. In ka ji ana ce an yi amma ba a san wanda yi ba, ka ji ana ce su ba a san su wane ne ba, in ka ji an ce duka, to ka san maganar nan da kwana ciki, ka san ba gaskiya ba ne. Mu idan an mana za mu ce wane, to tabbas wane ne ko mun je kotu wane ne. Amma kawai domin zafin faduwa, ai ya kamata a ce yanzu sun san faduwa, ya kamata a ce yanzu sun koyi faduwa, ya kamata a ce yanzu idan sun fadi za su zauna sabbin ƴan siyasa ma sukan jure. Balle wanda tun da aka fara siyasa a yau da ka da su ake, ai idan kaye shi ne ka'idar siyasa, ai sun koya. Domin ci ɗin ne kawai ba zai yi wajen ba su da jama'a, ko mai jama'a shi yake cin zaɓe.
Alhaji Umaru Dudaye, kana jina?
Ina jin Kamala Hassan. Abin da nake faɗa shi ne, shi Malam Baba Ali karfa ya manta ya yi APP. Wannan ita ce ta zama APC yanzu, ta ANPP ta zama APC yanzu, har yi mata kwamishina, yana ciki ya bar ta ya dawo PDP nan ba don kuma in ba ta da jama'a ya dawo ciki.
To malam Baba Ali Mai Dala, yawa ma Baba Ali Mai Dala kana jira
ne ya dawo ciki a karkara jama'a. Ina jin sa. Ai shi ya dawo a zone da nake kafin in shigo PDP ba ta taba cin sanaka ba, ba ta taba cin rep ba. Shigana PDP a ran Juma'a da na tara mutane daga mutanen NPP na ce ku taimaka a zaɓen PDP a wannan zaɓen an ci sanata an ci. Sanata PDP suke zuba mu ba. A wannan lokacin ba ni ne na kawo rep da sanata,
su da suke cikin suka taba kawo wannan ba gaskiya bane malamin to yanzu da baka nan rabu sanata ba sun ci ba
yanzu bana nan din yaushe ne na bari
da baka da wurin sanata da rabu zan gaba mana a gani idan da sanatan za su goma
yanzu baka nan za ka da sanata ai idan da kuma su kuma sun kuntu
PDP ka sun kuntu PDP ta ai ka zo
magana PDP tana da magana da za ta faɗa in kun tabu
kai dai ba ta magana da zaka faɗa a kanta
sai mun malam baba mu muka kawo ɗan jama'an da suka cika haka tirab da sanatar
to me yasa ba na
me yasa ba na saka nan aka ko babu rep da sanatar rep da sanatar
me yasa da ba ku rep
ne yasa kina zuwa kina zuwa ina zuwa Umaru dai kana jin ina zuwa ga tambaya guda daya idan muka duba ƴancin tsarin demokradiya ɗaya daga cikin shikashikan tsarin demokradiya shine ƴancin fadan albarkacin baki ƴancin addini ƴancin abokantaka ƴancin kungiya da sauransu ku a bangaren ku na adawa Umaru Diddaye kun ga musu da yadda gwamnatin jihar Rebo take sake wa mutane mara su yi fitsari dangane da ƴancin walwala da sauransu a siyasance misali
ina ko take sake wa mara mutum ya yi fitsari malami ne Allah ma suna kama shi su daure dan ya faɗi gaskiya wanda haƙi ya wuyansa ilimi amanar Allah
wani malami aka kama
malamin masallacin juma'a na Aljazira saboda yayi huduba ranar juma'a wa shagalin zabe ya faɗi dalilai da irin abubuwan da mutane ya kamata su duba ku duba ga irin ka'idoji da irin abin da ya kamata ku bi ku zabi shugabanni haka addinin ku ya sanadar muku wannan ya sa an kama shi
to ina so in tambaye Alhaji wani ne ya kama shi waye ya kama malamin ina so in tambaye Alhaji
gwamnatin yobe
ɗan sanda gwamnatin jiha ne SS gwamnatin jiha ne
haka kawai sai
ya kama malamin wanda ya karanta ba kama shi waye ya kama shi idan gwamnatin jihar Jamma sun kama shi mumi ya saka mu a ciki
gwamnatin jihar Yobe ne kama shi
ku da su idan malamin yayi magana ba ku ji dadi ba kun sa jami'an ku sun kama su ku da su
a'a mala
muna da sanda ko muna da soja ko muna da
mala
ne ne ma'aikatan
wanda magana da suke yi fa ta tuna duniya tana jin mu a matsayin ka na malami da tijo wanda da almajiranka da shi da ayyanka da
dan yi da na zo malami yau sai in ce police ma'aikatan state ne na zo malami yau sai in ce SS ma'aikatan state ne
police ya taba
ya ta kai da kamaka ma'aikatan state ne
wannan ma'aikata kai da kamaka ba
ko yaro
me yasa bai kama ta me yasa bai kama ta ai yana kama mutumin da aka yi kara ne ko kuma kama shi
waye kara
kuma kama shi malami yanzu haka hannunan na hannunin na
hannunan
na
waye karasu
yanzu hannunan na waye
da kai ana ba za ku dinga dubin abu ta fiskan da ya kamata ba ku dube ta ku
an ma
fiskan gaskiya ku ba da
malam
na
Allah malam ya
saurara ka kame kin TV nan kan ayo ta riga ta mutu sai dai ku yi hakuri kan riga ta mutu
ina ba
ne ka kawo na ku haka mu da mutanen mu ba zai aduwa
me ka
yanzu
hakan nan da nake gaya maka Malam Hassan muna da takardar da gwamnatin jihar Yobe ta rubuta wa masallacin jama'ar da ke wannan area suke sallah su rubuta akan cewa ba sa son limamin nan yanzu haka suna da wannan mura da wannan takardar saboda haka magana
yanzu mu kaman yanda ya faɗa ya faɗi
magana din shine
daga cikin musu
ya kamata
ya ajin da kanta ya ce nayi chairman ya ce nayi commissioner wannan gaskiya ne kuma din da na rike a state ba na civil service ba wanda ya kai wannan matsayi ya kai baya magana ba hujja baya magana so kiburugu baya magana irin na bayan faje baya
magana ba hujja
ne
shi wanda na faɗa
da har akwai shaida din akwai shaida ina ake kai shaida ina suka kai ina da shi aljuna ba tabbas zai zama akwai din ba ina da takarda ba tabbas zai zama in akwai ina suka kai
ina zuwa Alhaji Umaru Dai
me suka yi
Malam Hassan
idan muka duba gwamnatin jihar Rebo a gaba ɗayan sa a matsayin ku na ƴan adawa da kuke kokarin ganin sai kun samu mulkin nan menene sabo da zaka yi wa mutan Yobe wanda gwamnatin nan ba ta yi musu ba misali
wallahi mu abin da muke faɗa a jihar Yobe duk ɗan Yobe tun daga cikin gidan Ibrahim Gaidam ya san duk abin da muke faɗa ɗin gaskiya ne ya san cewa ba daga shekara daga
1999 zuwa yanzu, in ka cire shekara biyu na mamman Ali, babu abin da mutumin Yobe aka shimfiɗa masa don yin daɗin rayuwarsa, ko guda ɗaya kan a cikin abu baya 6 ko zuwa 7 da yake taɓa rayuwar talakan jiha, ko na ruwa, ko na ilimi, ko na lafiya, ko na noma, ko na kiwo, ko na wuta, ko na komai babu.
Baba Ali Majala, kai kumishin Amurata nan na Yobe misali.
Na ji kuma na ji magana
da yake. Menene da me kuke yi wanda kake ganin?
Bare in dauke su da daya. Magana da shi ya fada.
To muna jin ka.
Ya ce taki. Taki ko federal government mai wuce waya take sai su taki. Ya shiga kauyen su ya tambaya a waya mutum nawa ne suka samu taki. Ya tambaya a kauyen su. Mutum nawa suka samu waya da taki. State kasuwa take kai taki dubun kudi aljihun ke je cin kasuwa zai sai taki a tsayar musu da wanda zai ce maka zai maka ƙaryan ya kafi lambar wayan ka kana jeji kana gona kana noma sai ya buga bai same ka ba tare da baya bugan ba da wanda zai biyo ka kasuwa wane ne mutumin talaka a cikin su sai yana maganan asibiti.
To gaishe ku malamai, to bari mu tsaya anan sai Allah ya kai mu rana, to mu zo mu ci gaba inda zamu ci gaba da duba ayyukan da shi Ibrahim Gaidam yayi ko kuma bai yi ba a can cikin jihar da Yobe. Muna so mu gode wa su bakin namu Umaru Duddaye da wannan rubu Baba Ali Maidala da kuma shi wakilin namu Hassan Maina Kayena da ya shirya mana wannan muhawara din. A madadin su duka Aliyu Mustafa Sakwato ne a Washington DC.
To a gaida na Sokoto da tawagarsa, gwamnoni da aka rantsar sama da mako guda da ya shige a Najeriya suna zargi magabatansu da talauta jihohi, muna da rahoto a kai. Sai kuma kamun kafa da ake ci gaba da yi a birnin tarayya Abuja a zaben shugabannin majalisun tarayyan da za a gudanar yau.
Kana ji shugaban kasa Muhammadu Buhari ya fito karara ya ce ma duniya shi ba ya da ra'ayi bai da sha'awa ga cewa ga wani dan takararsa. Me yasa ya haka? Don ya ji ana yawo da sunan shi ana cewa ga wanda yake so ga wanda baya so.
To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hantsi domin jin ƙarin bayani yanzu dai ga tashin muhimman kanin labarai.
To gungun kasashe 7 din nan masu manyan masana'antu sun gargadi kasar Rasha je Litini cewa za su dada tsananin takunkumin tattalin arzikin da suka kakaba mata sai ko in tayi cikakken aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta. Shugaba Obama ya ce gamayyar sojin nan da Amurka ke jagoranta wajen yaki da kungiyar nan mai da'awar kafa daular Islama bata yi cikakken shiri ba saboda tana buƙatar ƙarin himma da aniyar ƙaro mayaka 'yan Iraki. Wata kotun Iran ta ci gaba da shari'ar zargin leƙen asirin da ake ma wani wakilin jaridar Washington Post mai suna Jason Rezaian. Rezaian, wanda ya musanta zargin, ya gabatar da wani ɓangare na kariyarsa a jiya Litini a shari'ar da aka ɓoye ana yi a kotun juyin juya hali da ke Tehran. Shugaba Obama ya ce zai kasance tilas ga Amurka ta ɗau tsauraran matakai game da kare yanar intanet. To amma ya ƙi faɗin wanda yake tsammanin shi ya tsara wani babban kutsen da aka yi ma kwamfutocin gwamnatin Amurka a makon jiya.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan jigon, sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, sai kuma Malam Sidi da ya taimaka wajen harhaɗa shirin da ba da umarni, da kuma injiniyanmu na yau James Harman Alheri ke muku fata alheri, sai kuma da hatsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.